Fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31, da 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mota Alpha Radio. Sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kiyari tare da ni Zahra Aminu Fage. Shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala, amma a yau 8 ga watan Maris na shekarar 2021 rana ce ta mata ta duniya, kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Kace babbar rana ga mata kamar kowace shekara. A yau ma mata a faɗin duniya da na burane da na ƙauyuka na gudanar da bikin zagayowar ranar mata ta duniya kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Haka ne Zara, don haka ne ma wakiliyar sashen Hausa a Abuja ta tattauna mana da mahimman mata akan wannan babban rana, kuma ta jiyo mana ra'ayoyin mata akan wannan babban rana. Masu saurare, sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. Jama'a, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu garzaya don jin ra'ayoyin mata akan irin ci gaba kuma ƙalubalen mata a duniya.
Sunana Aishatu Hamza Sahara, yau ne ranarmu na mata. Ina farin ciki da rana irin mai kama da ta yau. Abin da zan iya faɗa dai kuma in jawo kan hankali ɗan uwana mata, a yanzu rayuwa ta canja ba kamar da ba. Mace bai kamata ta zauna waje ɗaya ta ce tana jiran miji sai ya mata ba. Ko da ba ta kasuwanci a waje, akwai ƙananan kasuwanci da za mu iya yin shi daga gida, ba wai sai da kuɗi da yawa mutum zai yi business ba. Ba zan yi zuma ba ka san matan da za su zauna a gida wai sai dai su a musu. Su ma mazan suna son mata masu tashi su nema, su su rufa mana, mu ma mu rufa musu. Zan jawo hankalin ƴan uwana mata masu zama waje ɗaya, in ba za a fita a nema aiki a waje ba, to akwai ƙananan sana'o'i daga wanda kake zaune, kana zaune daga gida ma za ka iya yi, kuma za ka samu abin da kake nema.
Sunana Jamila Sulaiman, ni ma'aikaciya ce, ma uwa ce. Ina farin ciki zagayowar wannan rana. Alhamdulillah mun samu ci gaba sosai. Mun za a hada da zamanin baya da ba a ba mata dama ba. Yanzu mata sun samu ci gaba sosai da dama, wanda in ka diba na baya-bayan nan, wanda Ngozi Nkojo wanda ita ce yanzu shugaban kasuwanci ta duniya gaba daya, to wannan ci gaba ne ga mu ƴaƴa mata, ga mu kuma ni a matsayina na ƴa mace. Ta bangaren kalubale ne, da akwai kalubale sosai. Na fito daga arewa, na san challenges din arewa, ni advocate ce, so ai na sani idan ta kusan bangaren asibiti, ta bangaren ilimin mace, bangaren ba ya mace dama, su na san irin abubuwan da muke fuskanta. Amma duk da haka an dan samu ci gaba ta bangaren kai ƴaƴa mata makaranta, barin su yi karatu don su cinye burinsu, barin ta takai da gaci ka ga me za ta iya. Da akwai wannan karin magana da ake cewa idan ka ilimantar da ƴa mace guda ɗaya ka ilimantar da al'umma, ba karamin magana ba ne ba, saboda ita uwa ce, ita kuma jagora ce, ita kuma mata ce ga wani. So kaga duk wanda aka ce mata ce ga wani, wata rana za ta haihu, za ta haifi ƴaƴanta, to ilimin da ita ta samu shi ne ƴaƴanta za su samu.
Ni sunana Hajiya Zara Sumaila Akawu. Yau ranar mata ne, yau ranar farin cikin mata. Mata dai gaskiya ba bar mu a baya ba. To mata dai gaskiya a dinga tsafta da tarbiyyar yara, ƴan san mu dai da abubuwa da yawa na ban sha'awa. Mu ne gida mata. So da Allah kar a barki a baya, kar ya zama ke ne abin kwatance, amma da ke ne kullun koma baya. Ya kamata mata mu tashi su yi in dinga kuma gashi yanzu fade yayi yawa ko ayina abubuwa yana faruwa da Allah mata mu dinga duba tarbiyyar ƴaƴanmu.
Assalamu alaikum warahmatullahi, sunana Khadija Adam wanda aka fi sani da Mama Hamra daga Jos. Wannan rana ya riske mu ne yadda ake cin zarafi mata, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan abin yana mana ciwo, yana mana zafi, ba ma jin daɗi, yana saka mu kukan bakin ciki. Muna son gwamnati ta ba mu daman ɗaukar doka a hannunmu, yanda idan an kama irinsu sai a danka shi a hannun mata ƴan uwan wanda abin ya faru, don su mai hukuncin da ya dace. Tallafin da gwamnati za ta ba wa mata shi ne karatu da kuma jari, yanda za su dogara da kansu, kuma iyaye mata su kula da yaransu, don Allah shige da fice, don Allah a kula sosai, Allah ka kare, Allah ka tsare mana zuri'a.
Sunana Farida Usman Abubakar. Yau dai rana ce ta mata, saboda haka ina farin ciki sosai. Hakika yanzu mata su ma sun taso da karfin gwiwansu, suna dan ayyuka, su samu dai wanda za su ringa rufa ma kansu a tsiri, ba sai sun jira ba wai namiji ya zo yana taimakon su. A'a, yanzu dole ita ma ta tashi ne ta nema, ba sai ta jira ana mata ba. Ita ma ta samu ta taimaka ma kaman masu yara da dan sauransu dai. Ni ma dai ina dan nawa ayyukan kaman salon ma haka, dan hadin man shafawa na mata da dai sauransu da ba za a rasa ba, dan samu dan taimaka ma kaina da iyaye na da kuma kannena. Saboda haka mata, ina ba ku shawara cewa ku tashi ku nema naku, ku nema naku haƙƙin. A sai kun tsaya namiji yana wulakanta ku ba akan dan canjika da bai fi karfi da ba, ke ma baki fi karfin ki tashi ki nema da kanki ba.
Assalamu alaikum, sunana Karima Ibrahim daga nan jihar Kano. Wannan rana na farin ciki sosai da zuwanta a matsayina na mace. Ba wannan kadai bace rana ta mata a duniya, domin kullum ma rana ce ta mata, domin mu mata kullum muna taka muhimmiyar rawa wajen kasuwancin mu, wajen kula da gida, wajen zamantakewa auren mu, wajen kula da yara kuma duka muna taka muhimmiyar rawa, wajen kula da mai gida ma duka muna taka muhimmiyar rawa. Wato a nan jihar Kano mata da yawa suna fuskantar kalubale game da zamantakewa auren su, sai dai Allah ya sa mu dace ka.
Sunana Aisha Abubakar. Gaskiya mu mata muna samun kalubale da yawa, kamar zaki ga kamar kana da yara, idan ba ka aikin komai za ka ga irin miji sai in ya je ya samu kuna zani kuna hala. Amma yanzu da ci gaba ya samu, zaki ga ina dan business dina ko jaje 500 nake samu, zan rufe wani mahawa wani ma abun kafin ya kawo ni zan. Kamar yanzu irin school fees din yara zan ce maka mishi mu biya, domin yaran mu samu ilimi ingantacce mai amfani, saboda shi ilimi shine jigon yara.
Ya raba namun ta kaka, kai maza ku bare na mata, kai maza ku bare na mata, mata yayin mun bi.
To masu sauraro, ga tattaunawar da wakiliyar sashen Hausa Shamsiya Hamza Ibrahim ta yi da Hajiya Halima E. Jabiru, kwamishiniyar kula da harkokin mata da ci gabansu a jihar Nasarawan Najeriya, inda ta yi tsokaci dangane da muhimmancin mata.
Mata dai saninmu ne, duk dan Adam da Allah ya halitta a duniya ta jikin mace ya fito, duk kuma ɗa namiji mace ta bayan ta haife shi ita ta rayar da shi ta tabbatar da rayuwar shi ya taso yanda ya kamata. Duk ɗa namiji zai taso a matsayin shi na ballagaggen namiji ya aure mace a matsayin ta mata, ita take kulawa mishi da gida, ita ce za ta haifa mishi ƴaƴa wajen tarbiyya da kulawa da cikin gida. To amma a gaskiya fi sabilillahi, a yanda Allah ya kaya tsara a daraja mace, har a rana a ta yau mata ba su samu wannan ɗaukaka da darajawa ba a duniya. Idan ka duba irin wulakanta mata da ake yi, za ka ga mace a gidan mijinta a cikin wahala, a cikin ƙunshi, a cikin rashin girmamata. Mafi yawa abin da muke gani kenan mu mata, namiji zai ma mace duka, zai wulakanta ta, ya ji mata ciwo, ba wani abin da kuma zai faru. In mata je gida, iyaye za su ce ta yi hakuri a maida ita. In ka fuskance ta hukuma ne, ba za ka ga an ɗauki wani mataki mai zafi akan wannan miji ba, balle ya zamanto lesson ga wanda yake tunanin in yayi ba zai tsira ba. Saboda haka mu mata gaskiya muna cikin wani hali. Maganan fyaɗe, ka duba ki gani yanda yaranmu ƙanana ana wulakanta mana su. Ka ga yarinya ƙarama shekara 10, shekara 8, shekara 6 kaga namiji wanda yayi kaka da ita ba ma kawai ya haife ta ba zai lalata yarinya idan mun magana ya fito an gano hukuma aka kama aka meka ma hukuma za ka ga abun mamaki ba za ka taba ji yau ga wani da aka hukunta shi hukuma sun hukunta shi a yanda ya kamata ba a duk da gwamnatin yanzu wa'asu jihohi har da jiha na a ciki an meka doka an yi doka a majalisa mun kuma sa hannu a rijejeniya da dinkin duniya ta sa hannu Najeriya tana ciki akan cin zarafin mata idan aka yi ga hukunce da ke kansu amma ban tsammani an ci nasara ta wannan bangare ba ko ta faru an kama an mika ma hukuma zaka ga cuku kai nan kai can a gagara samun wani matsaya akan lalle ga hukuncin da aka yi ma wanda ya aikata wannan abun sai daga baya ma ka ji magana ta mutu idan ka bi kaga kai din ne kuma wanda kake bi a matsayin ka na tsayayyen gwamnati al'umma na neman su taso da damuwa akan ka kuma a haka din maganan za ta mutu saboda haka dole ne hukumar tsaro da hukumar masu shari'a su taimake mu su kula ai abin da ya dace akan wannan abubuwa mata kuma ya kamata a ce gwamnati tun daga na tarayya har zuwa ta jiha ta tsaya yanda ya kamata ta taimaka ma mata wajen tattalin arzikin su in aka zo ware kuɗi na budget na kowace state ko ta ko ta tarayya a ware isasshen kuɗi wanda ya kamata za a bayar wajen taimakon mata saboda tattalin arziki talauci na mata ya fi kowane bil'adama muni tun daga kankara zaka ga mata suna cikin bakin wahala suna cikin talauci suna cikin wani mawuyacin hali dole ne a tallafa musu wajen yanda za a farfado musu da tattalin arzikin su inda kowace mace za ta iya dogare da kanta dan idan mace ta zama tana iya dogare da kanta ba ta taimaki iyali za ta tarbiyyar da ƴaƴayen da ya kamata a cikin su kuni za ta ciyar da ƴaƴarta za ta ma tabbatar cewa ƴaƴanta especially ƴaƴa mata sun je makaranta amma mace in ta tashi abin da ma za ta ciyar da ƴaƴarta babu yafi karfinta balle ta yi tunanin cewa za ta sa ƴaƴa mace har da ƴaƴan mazan ma makar kuma mun ce babu son tallace da ƴaƴan mu ake sa su akan tituna suna yi to mace tana zaune ba ta da yau ba ta da gobe ba ta da gaba ba ta da baya kace kuma ƴaƴarta kar ta suje ta ne kaga ba mu encouraging ɗinta a matsayin gwamnati inda za ta natsar da ƴaƴarta a gida ta ba su tarbiyya ta kuma tabbatar sun je sun yi karatu na boko da na addini duka su samu kuma rayuwarsu ya zama ingantacce ba saboda haka ni a nawa mu sa hankali kwarai wajen ware kuɗi na budget kaso mai tsoka domin a fuffuto a zakulo da programs da yawa na tallafi wanda za a yi ma mata ana yi tun daga jihar tarayya har zuwa na jihohi kamar mu a Nasarawa muna yin programs da yawa na wajen empowering mata a yi masu training a kuma ba su jari wanda za su yi amma tsakani da Allah bai kai ya kawo wanda zai iya a ce reasonable number na mata cewa an taba su ba yanda zai iya wadatar ba mun san resources din ne babu amma idan ana da kyakkyawan niyya akan haka za a iya a yi kokari a yi fiye da abin da ake yi kuma idan aka yi haka tabbacece za a samu sukuni a gidajenmu idan mata iyayenmu sun samu sukuni mata a fannin shugabanci tabbas idan kika duba yawancin gidajenmu na majalisu sai ka ga mata ba mu nan a wajajen a wayansu majalisu tsakani da Allah ba ma 'yan majalisa ko ɗaya mace ko mu namu na Nasarawa sai ba mu da 'yan majalisa ko ɗaya a Nasarawa sai tun so ɗaya baka taɓa yin mace guda ɗaya har yau ba a ƙara yi ba in kin duba ciyamomin da local government sai ki ga yawancin jihohi babu wayansu wurin da ƙyar a samu kansiloli kaɗan wayansu wuraren a ɗan yi ƙoƙari a ci an samu mace yaman na local government ko guda ɗaya ko biyu amma mafi yawa ba mu da sojiyamomi a matakin local government ba mu da 'yan majalisa a matakin na dokoki na jiha ma 'yan majalisu da muke da su na tarayya tun daga kan matakin da majalisar dattijai har zuwa shi majalisar wakilai na tarayya kaɗan muke da su za ka ga in da ana da guda misali sai ana da sanatoci 20 sai ka ga idan wani zaɓe ya zagayo maimakon a ƙara sai ka ga mun dawo ƙasa ko a dawo goma goma ko a dawo goma sha raguwa kullun ake yi kuma kowa ya sani idan aka ba mace shugabanci ba shakka ana samun adalci ana samun kokari kwarai da gaskiya wajen daidaitawa saboda ne mu mata an san mu da tausayi mu mata muna sanai cewa duk abin da in ya bace kanmu yake dawowa saboda me ƴaƴanmu ne da mazajin mu za su sha wahala so duk abin da zai bace ya kawo damuwa ga ƴaƴanmu mace ba za ta bari ba mace ta fi sanin yanda za ta yi tattalin arziki ya zamanto ya amfani mutane domin Allah ne ya yi mu haka gida yanda yake hannun mace ta kula da gida ko ta tashi tsaki take da shi a gida ta san yadda ta sarrafa sakin na yara ta ci abinci haka kuma idan aka ba mu roƙo na shugabanci a koyaushe muna da tausayi muna da son ganin abu ya tafi daidai yanda ya kamata so duk yanda aka sa mace ka lura ka gani zaka ga lallai komai yana tafiya yanda ya kamata a shugabanci mu ba mu ce za mu zo mu kwace shugabanci a hannun mazajen mu ba mu ce za mu zo mu ci a mazajen mu suna kasa da mu ba saboda duk mace wanda ta san abin da take yi ta san miji namiji yana sama da ita ta san dole ta saurara ma namiji ta san dole ta girmama ma ma namiji matsayin da Allah ya bashi amma idan an zo fannin shugabanci taimako muke so mu zo mu hada kai da mazan da mu mata a hada kai a ciyar da kasa gaba ba wai takara ko gaggawa muke yi mu zo mu zama daidai da namiji ba ba yanda za a yi mu zama daidai da maza dole muna kasa da su kuma wannan ilimi da ake je makarantu a je ayi yanda mazan sun je sun samu ilimi haka mata suke samu wannan ilimin jarabawa da namiji ya rubuta irin shi mata ke rubutawa ba wani makaranta da za a ce miki jarabawa da aka ba mace daban da namiji saboda gazawa ta a matsayin ta namiji to amma menene amfanin makaranta me amfanin kwalin me amfanin abin da ta samu a wannan makaranta ba za a bari ta zo ta yi amfani da shi ba wajen bada nata gudumawa wajen tattalin arziki na kasa ba saboda haka gaskiya a wannan fanni muna kasa can muna kira ga duk wanda yake da ruwa da hannu a ruwa da tsaki na kasan nan su yadda da mu mata su yi hakuri su bude mana hanya inda mu ma za mu shiga mu zo mu tallafa mu taimaka musu mu hada kai da su mu ciyo da kasan nan gaba wajen bada namu gudumawa wajen mulkin kasan nan idan aka zo maganar mace me kamata za mu mace me ya dace za mu mata katarar kuma ba namiji ba mace a wurin to wace ce ta san menene mata ke bukata me kamata a yi ma mata kai har ƴaƴanmu mazan mu har mazajen mu mace mata fi sanin menene ma bukatun namiji me bukatun da balle kuma a ce abin ne ya shafi mata misali a je majalisa ba mace don Allah in aka zo maganar mace sai ka ga namiji shi zai yi magana ya zantar da hukunci akai don Allah ina za samu nasara me ya sani kamar mu a nasarawa yanzu a assembly din mu House of Assembly chairman namu House Committee on Women Affairs namiji ne duka committee gabaki daya na House Committee on Women Affairs maza ne saboda ba mu da mace ko daya a majalisa mace ta fita ta ne mata ne mata yi haka ta yi haka ta yi haka amma ranar zabe duk yanda saki kokarin ki suka ga ba yadda an baka dama inda zaka ci nasara ba ko da jama'a suna son ka to mu gaskiya muna roƙo gwamnati na Najeriya ta dubi mata da fuskan adalci ta mana adalci ta taimaka zabubbuka masu zuwa a tsaya a duba in ma za a allocating slot ne waɗansu wurare ma mata wanda za a tsaya a sa ido a tabbatar cewa mata sun samu dama in an zo zabubbuka na local government a ware ko da kowace senatorial zone ne a ce to wannan zone dole a fitar da mace guda ɗaya a kuma in an tsaya a kula duk gudumawa da za a iya bata tallafi a tabbatar an bata saboda ta samu nasara a wannan zabe in an zo kansu dole ne ina laifi a ce kowane ward a bada umarni ma jam'iyya ta tabbatar ta bada su kansu dole zababbu a kowane ward guda kaza a kuma sa ido a kuma kula a tabbatar haka ya kasance in aka yi haka to za mu samu nasarori za mu samu canji kan abin da muke gani a yau in ba haka za a yi ba to a kullun sai dai mu mata mu zo mu hada kuriya mu bayar mu meka don mata kuriya su yake tabbatar da cin zabe na kowane dan namiji da kika ga yana kan kujera wallahi koyon mata ne matan da ranan da za a ce za a hada kai a ce kuriyon mata za a tattara shi ba za a bada ba sai ko a zo a ce yau ga akwatin mata ga akwatin maza a zuba a kuriya a zo a kirga akwatin mata kuriya nawa suka bada ma wannan shugaba da ya kasance ya ci zabe a kuma ga kuriyon da zai fito daga maza ku zaki tabbatar cewa lallai kuriyar mata su suke bada nasarori ga kowane gwamnati da ke kasan nan amma abun mamaki idan aka hau sai kaga ana mana rikon kansa kai na kashi ana duba abin da duk za a yi ma mata ana duba cewa kawai ba wani abu bane ma kawai gashi nan dai kawai dai yanda ake kallon abun bai dace ba muna magana da babban murya cewa don Allah don Annabi a sake duba wannan al'amari duk yanda ya kamata a canja tunani a canja yanda ake goyon bayan mata a kuma tabbatar da
ma'aikatar sarari tun kasuwanci da saka halin jari ta tarayya inda kai mana tsokaci akan yadda za a iya tafiyar da al'amuran mata wajen damawa da su a kowane fanni na rayuwa
to yanzu kuma a ce mun zo yanzu muna 2021 cewa kasashe da yawa ana yanke wa mata duk in ka bari haka kace ya umu maza kai su ba mu mulkin nan naga alamun baba mu za su ba so dole sai an tambaya sai kuma mata sun yi yakin karban wannan abin nan abubuwan makamai saboda haka waɗansu wuraren suna yankewa a ce alal misali kashi 35 a cikin wannan ba mata to yanda idan haka bai yiwu ba dole mata za su bi ta hanyar ko ilimi ko hanyar siyasa yanda za a ce ya kamata a jam'iyya kaza mukamai kaza wanda suka abin nan a bawa mata mu dai yanzu alhamdulillahi abin nan gwamnatin tarayya tsarin ministoci mu bakwai ne kuma shugaban kasa ya ba mu masana'antu masu karfi in ka taimaka wa mace din nan ka taimaka wa al'umma to biyar da al'umma ka duba cikin gidanka in matarka tana da dan wani abin da take za ta yi na hannunta za ta tallafa maka ta tallafa wa yara karatunsu lafiyarsu so haka dole ne ya ce wannan shekarun da aka yi karni na abin na international women's day dole aka ce to a duba sha'anin yanda za a ba mata mukamin yanda za su yi su ma kansu kuma su yi amfani da mukamin su yi amfani da mukamin su tallafi waɗansu matan da ke biye da su
kuma maganganu da dama aka samu kalubale musamman ma idan aka tabo abin da ya shafi mace da mace wani lokaci sai ki gani mu mata ba ma ba mu junan mu kwarin gwiwa wajen samun mukamai ko kuma ci gaba a rayuwa shin me kike gani yake janyo haka
ni wannan sana ga ma hadda jahilci saboda idan ko da tsakanin mace da mace ne ba yanda zaka ce kai ka samu ka zo wani matsayi kuma kai kishi ko ka hana wata mace daga baya ta biyo bayan ka so sai ga duk wanda yake da irin wannan ko mata da ke da wannan dabi'ar kawai jahilci ne dan in ta sani cewa ita macen da ta samu ta jawo ta jiki ita ma ta zo ta kai wani mukami ko da karatu ne ta yi ko kuma siyasa ta shiga ko business ta bude za ta taimaka mata saboda ita ma kanta za ta jawo wasu mata da ke bayanta saboda ka duk wanda kaga yake irin wannan dabi'ar ne a ra'ayi na sai da jahilci ne dan inda ya san amfanin da jawo mata ka jawo wannan wata ta jawo wannan sai ka ga cewa al'umma ta rayu amma irin wannan abubuwan duk jahilci ne
so ta gani akan ilimi yanzu a cikin wannan zamani da muke ciki muna ganin yadda mata suke kokarin ganin cewa sun ilmantar da kansu duk da ma akwai iyayenmu wanda da ba su samu ilimi ba yanzu suna shiga irin ilimin dattijai wanda zaki gani yanzu ana shigan ire-iren wannan abubuwa kina ganin ci gaba ne ya jawo hakan da yasa mata kuma suke so a dama da su ganin kamar misali da take bayar na shugabar kasuwanci ta duniya ita ungozo Joella cewa su ma ana dama da su a fagen da ya shafi duniya da ma wato a ƙasa ma baki ɗaya
to dole ne ka abu na neman ilimi saboda yanzu yanda duniya take ba kamar da ba kuma ilimin nan ni kullum nakan ce ka nemi ilimi a ta kowane harshe kaga dama ba wai sai lalle ka koyi ilimi ta hanyar turanci ballan zaka ce boko ba ko larabci ne ko hausa ne ka nemi ilimi ka kwarance don duk yanzu yanda ake ilimantar da mutane a duniya ta kowane harshe kaga dama zaka nemi ilimi kuma neman ilimin nan ya zama wajibi a gare mu saboda mutanen da ba su da ilimi ko matar da ba su da ilimi za ta yi wahalan ka koya mata abubuwa ma na kula da kanta na lafiyarta ko kuma yanda ma za ta kula da yaranta sai ya zama duk abin nan sai zama miskila ne zai ce ko mene matsala yawa saboda haka dole ne kowa ya nemi ilimin nan wanda bai yi ilimi ba sai ya zama to kamar cewa littafi ne gashi nan a rufe wanda kai ilimin nan kullun yana bude littafin nan kana gani abubuwa kanka zai waye zaka hanji nesa zaka san ma meye ake nufi a abubuwan siyasa in kaji an ce za a yi kaza za a yi kaza in aka yi maka wannan alwashin cewa za a yi kaza za a yi kaza in ba a yi ba in kana da ilimi zaka tuba ka ce a ni ko wannan din nan ko wance ta ce man nan za ta yi kaza ba ta yi ba ko kuma ka je ka duba ka da kanka ka gani a gurin da aka faɗa yana yiwuwa in baya yiwuwa ka san ce da za ka yi ka je ka kai karanka ka ce to abin nan fada ko ce za ku yi bai yi ba ko kuma ku ga wani abu yanzu alal misali abubuwan da ke faruwa a ƙasar nan dole wanda yake da ilimi shine ya san cewa zai ma neme ku yan jarida zai nemi da yake ce musu da gari kamar su masu mashela na gari wanda da ana da su wanda za su zagaya ko kuma sun ga wani abu na abin da sun san yadda duba gari yake za su je su faɗa to rashin ilimin nan sai ya sa mutane a cikin duhu kuma a rashin ilimin shine za su samu waɗansu mutane su samu su ra'ayi a kansu kuma wannan ra'ayin sai wahalan yadda za ka yi ka kankare wannan ra'ayin saboda haka dole mu tashi kuma wannan ma zan tunda kin kawo nan zancen dole mu a arewa mu tashi ilimin mata da na yara dole mu tashi mu tsaya a kai kuma yadda nace ilimin nan zai zama tocewa a kowane harshe daga da maka je ka yi ilimin nan ka same shi
Sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga Hajiya Rabi Galadima tsohuwar daraktan sashen bunƙasa ƴaƴa mata da ke ma'aikatar kula da harkokin mata ta tarayya inda ta yi tsokaci dangane da ranar mata ta duniya.
Yau 8 ga watan Maris rana ce da aka ware domin mata a duk duniya kuma mu musamman a nan Afirka ko particularly a nan Najeriya al'amura sun tabarbare da suka shafi mata da ƴaƴa mata musamman in muka alƙari muka duba harkar fyaɗe yanzu da yawa ga mata ga ƴan mata a Najeriya abu ne mai tayar da hankali abu ne kuma da ya kamata gwamnati da jama'a da masu mulki su bude ido ai ta wayar da kan mutane ilimi muhimmin abu ne a duniya da yawa masu yin waɗannan abubuwan ina ganin suna da rauni kan addinin musulunci idan kuwa mutum jahili ne zai ta tabbara abubuwa na ba daidai ba shi a gane shi burgewa ne ko yana son ya farantawa kanshi abin da yake sha'awa saboda haka abu ne da muka tashi mu iyaye mata mu tsaya mu tabbatar da muna kula da ƴaƴayenmu ina suka je ina za su dawo me suke yi su waye abokan su menene suke zuwa su yi me suke dawowa su amma abu mafi muhimmanci shine a ilimtar da jama'a a wayar da kan jama'a bisa wannan annoba da ta zo mana a arewa da Afirka baki daya Allah ya sa mu dace Allah ya kawo ƙarshen wannan fitina mataki kuma na biyu da nake son in ja hankalin hukuma da jama'a wannan abutun da ya kai intaha ya kamata mu tashi da addu'a kuma gwamnati ta tada ƙaimi akan dukkanin masu irin wannan abu a samu hukunci mai zafi da za a rinda yawa masu waɗannan laifuka fatan mu na gari shine ana samun ilimi ana samun ƙaruwar wayewar kai a duniya baki daya Allah ya wayar da kanmu Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ni kuma abin da Allah yake saboda a dukkanin addinan nan namu na Najeriya da musulunci da Christianity duk abin da Islam ya hana to Christianity ya hana Allah ya sa mu gane gaskiya gaskiya ce ƙarya ƙarya ce kuma Allah ya sa gwamnati ta tashi ta tsayawa akan kafafunta ta tabbatar da cewa an kauda waɗannan masifu in the way of hukunta waɗanda suke wannan abu wanda yake negative aspect ne Allah ya kawo zaman lafiya ya kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu da kwanciyar hankali
Jama'a sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji miyoyin su, musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Hadiza Kyari, da wanda ya daidaita mana sauti ya kuma hada shirin baki ɗayan sa, wato Daniel Brown, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.